Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Suleiman ya race tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis, 20 ga watan Afrilun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Alheri Grace ba mukanin labarin.
To Binta, da karu da ke kai ruwa rana a ƙasar Sudan suna sanar da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 24 jiya Laraba, kwana guda bayan rugujewa irin wannan yarjejeniya da suka kulla a baya. Asusun tallafawa kananan yara UNICEF ya gargadi da cewa kananan yara da dama suna iya mutuwa ta dalilin kamuwa da cututtukan da za a iya magancewa da rigakafi. Kana babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya kai ziyarar bazata yau Alhamis a Ukraine, ziyararsa ta farko a ƙasar tun da Rasha ta mamaye ƙasar shekara guda da ta shige.
Ɗaliban Najeriya da ke karatu a Sudan da ke zaman zulumi biyo bayan rikici tsakanin ɓangarori biyu na sojojin ƙasar, wanda ya sanadin asarar rayuka da raunata ɗaruruwan mutane, sun yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi ƙoƙarin fitar da su daga ƙasar. Za mu leƙa Ghana, inda wasu masu ruwa da tsaki da suka haɗa da masana bisa harkar tattalin arzikin ƙasa da ƙasa da na tsaro suka yi kira ga ƙungiyar ECOWAS da tarayyar Afirka, wato AU, da su ɗauki matakin shawo kan rikicin da yaki cinyewa a Burkina Faso, wanda ya zama babbar barazana ga tsaron abinci a wasu ƙasashen yammacin Afirka. Muna kuma tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda Hawwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Za kuma mu saurari tafsirin watan Ramadan. Amma yanzu ga Alheri Grace da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Dakarun da ke kai ruwa rana a ƙasar Sudan sun sanar da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 24 jiya Laraba, kwana guda bayan rugujewa irin wannan yarjejeniya da suka kulla a baya. Rundunar sojin ƙasar Sudan da sojojin sa kai na farar hula RSF sun sanar a lokuta daban-daban cewa za su kiyaye yarjejeniyar wucin gadin ta tsagaita wuta daga karfe 6 na yamma a gogon ƙasar. An ji ƙara harbe-harben bindiga lokacin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki. Sakatariyar watsa labarai ta White House Karine Jean-Pierre ta yi kira ga ɓangarorin biyu su kiyaye yarjejeniyar, su daina tashin hankali, su kuma koma teburin tattaunawa. An ba da labarin ƙazamin faɗa jiya da safe a kusa da shalkutar rundunar sojin da ke Khartoum, inda jiragen soji suka kai wa dakarun ƙungiyar sa kai ta farar hula RSF da ke neman ƙwace ginin shalkutar hari ta sararin sama. Asusun tallafawa ƙananan yara UNICEF ya yi gargaɗi da cewa ƙananan yara da dama suna iya mutuwa ta dalilin kamuwa da cututtukan da za a iya magancewa da rigakafi, sabili da koma bayan da aka samu a yin rigakafin lokacin da ake fama da annobar corona. Wani sabon rahoto da asusun UNICEF ya fitar kan halin da ƙananan yara suke ciki a ƙasashen duniya na nuni da cewa an samu raguwar ɗaukar rigakafin ƙananan yara da mahimmanci a ƙasashe 52 daga cikin ƙasashe 55 da aka gudanar da binciken. Rahoton ya ƙara da cewa an samu raguwar yi wa ƙananan yara rigakafi da sama da kashi 1 cikin 3 a ƙasashen Koriya ta Arewa, New Guinea, Ghana, Senegal da kuma Japan. Bisa ga rahoton, ƙasashe 3 ne kawai da suka hada da China da India da kuma Mexico suka ɗauki rigakafin da muhimmanci. A galibin ƙasashen da aka gudanar da binciken, mutane 'yan ƙasa da shekaru 35 da suka hada da mata sun bayyana shakku akan yi wa ƙananan yara rigakafi bayan ɓarkewar corona. Bisa ga rahoton, kimanin ƙananan yara miliyan 67 galibi a ƙasashen Afirka ba su samu dukkan rigakafin da suke bukata ba, sabili da cikas da aka samu bayan ɓarkewar corona. Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya kai ziyarar bazata yau Alhamis a Ukraine, ziyararsa ta farko a ƙasar tun da Rasha ta mamaye ƙasar shekara guda da ta shige. Babban jami'in na NATO ya halarci wani bikin karrama mazan jiya, ya kuma je ganin kayan aikin sojin Rasha da aka lalata, wanda aka keɓance domin kowa ya gani a Kiev, babban birnin ƙasar Ukraine. Stoltenberg ya sha nuna goyon bayan ganin membobin kungiyar tsaron sun taimaka wa dakarun Ukraine da kayan yaki, ya kuma samu ƙarin yawan membobin kungiyar tare da shigar ƙasar Finland cikin wannan makon a matsayin mai da martani kan mamayar. Ƙasar Ukraine ta nemi taimakon manyan kayan aikin soji daga abokan ƙawancenta domin ta iya karawa da dakarun Rasha.
Tonan ba da jimawa ba, alheri Grace za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu duba rahotonmu na farko. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, har yanzu ana zaman zulumi a kasar Sudan, biyo bayan rikici tsakanin bangarori biyu na sojojin kasar, wanda ya sanadin asarar rayuka da raunata ɗaruruwan mutane. Mun hira da Malam Abubakar Babangida, shugaban kungiyar ɗalibai ta kasar, wanda ya shaida mana halin da suke ciki da dalilin da ya sa suke kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi ƙoƙarin fitar da su. To, barka ka dai Malam Abubakar Babangida. Mun samu wannan press release da kuka aika, kuna cewa awa da kuna Sudan a babban birnin Khartoum, kuna buƙatar cewa gwamnatin Najeriya ta kokari ta tafi da ku daga kasar saboda tashin hankalin da ke faruwa a wurin. Ko za ka mana dan ƙarin bayani don masu sauraron mu su ji su fahimci abin da kuke ciki yanzu da inda kuke?
Da farko dai sunana Abubakar Babangida, ni ne shugaban ɗaliban Najeriya da suke karatu Sudan gaba ki daya. Wannan abun ya faru ne ranar Asabar da sassafe. Ba mu san abin da yake faruwa ba sai da gari ya waye da asuba. Kawai sai muka ji kawai bindigogi da harsasai suna tashi saboda jirage. Ana ta halbe-halbe, ba mu san me yake faruwa ba, hankalin kowa ya tashi. To sai muka fara tuntuɓar su da yake mu union ne. Muna tuntuɓar embassy ita ofis ɗin diplomasiya na Najeriya da yake Sudan. So sai muka tuntuɓe su muka ce to me yake faruwa, sai suka ce mana eh lallai gashi suka mana bayanin cewa faɗa ne ake da sojoji tsakanin sojoji waɗanda suke gefen shugaban ƙasa da kuma waɗanda suke gefen mataimakin shugaban ƙasa, su faɗa ne tsakanin su ne. So haka dai ana abin ya ta'azzara sai muka dinga receiving calls. Kiraye-kiraye daga ɗalibai waɗanda suke zaune hostels da wani suke da apartment ɗinsu a kan nan. Me yake faruwa, me yake faruwa, hankali ya tashi. Sai muka yi ƙoƙari muka yi kamin ɗinsu down da agent namu da ɗalibanmu manya-manya waɗanda suke makarantun ne da kuma shugaban da suke state. Muka yi kamin ɗinsu ɗaliban cewa su yi haƙuri da abin da yake faruwa kuma insha Allah ba abin da zai same su, ba kuma zai musu da hankali. To, abin yana tafiya yau za a samu sauki, an jima za a samu sauki, abin da ya ci gaba da tazara. Yanzu yau ana magana yau kusan kwana biyar ko shida ma'ace magana yanzu. So halin da muke ciki yanzu da yake mu ɗan Najeriya mun fi kowace ƙasa yawa gaskiya a don masu karatun Sudan, masu karatun harkar karatun kiwon lafiya haka. So wannan abin zai fi shafan mu sosai duba da irin yawan ɗaliban da muke da su. So wannan shi yake sa muke reason voice ɗinmu a kan cewa ita gwamnatin tsarin mu da kuma ji a irin kokin da muke da shi. Ɗaliban da muke da su a statistics ɗin muna ɗalibai za su iya kai mutum 10,000 a karatu gaba ɗaya a wanda suke karatu amma ba su kai haka ba. Saboda datan da kake da ita da shi za ka yi amfani, amma akwai waɗanda kinda suke shigowa sabu wanda baka samu full details ɗinsu ba. So yanzu da yake ana lokacin hutu ne yanzu wasu sun tafi gida, wayansu a university sun yi hutu, wasu sun koma gida. To yanzu dai mun yi creating Google form saboda mu samu details na ɗaliban. Alhamdulillah dai muna da details ɗin, muna da ɗalibi zai kai 3,000-4,000. To kuma mafi yawancin su 'yan arewa ne.
To yanzu abinda muke son mu sani shine, amma dai dukkan ku yanzu kuna nan lafiya, ba dai wanda dai ko aka harbe shi ko kuma ya samu rauni ko kuma ya makale a wani wuri ko?
Gaskiya ɗaliban mu suna nan lafiya kallau, ba wanda aka harba, ba wanda ke da wani mummunan rauni, ne zama gidan ne kawai.
Okay.
Kuma da yake wayansu irin wani hakan nan an dan samu katsewar wutar lantarki da kuma ruwa. So irin wayannan matsalolin wanda ke ba ko ina bane, wayansu wurare ne haka ba ko ina ba.
To yanzu dama damuwa ce dai yadda saboda yadda abin ya ritsa da ku a cikin kasar, shi yasa kuke kira ga gwamnatin Najeriya din da ta fitar da ku.
Gaskiya irin situation da muke ciki yanzu gaskiya yana bukatar agajin gaggawa, saboda in aka ce baka yawo shaguna a rufe, designate now da muke amfani da su babu shaguna, yanzu ba abinci in ya kare shago ba za ka samu ba, shago babu, shago ya rufe, mutane su kukkule shagunan sun tafi neighboring states inda ba a inda suke da sauki a kan nan, so mun ba inda za mu yi, so dole sai mun jira mu ji ta ofisin diplomasiya da yake nan Khartoum sun ba mu directives yadda za mu yi, shine dai kafin wannan lokacin muna tsoron kar a samu breaking na network, to shi yasa muka yi sauri, muka yi voicing out,
kuka saki press release,
jama'a muka saki wannan plan saboda jama'a su saurare mu, in case ko da an samu disruption na network at least dai duniya ta ji abin da yake faruwa a kamar da dauki,
to ya yi
ba a zuwa magaranta, ba a zuwa ko ina, magana muna godiya sosai, Allah ya saka mu da alheri.
Malam Abubakar Babangida kenan, shugaban kungiyar daliban Najeriya mazauna Sudan. Yanzu kuma ga Alheri Grace da karshen labaran duniya.
Kasar Bangladesh ta rage yawan amfani da wutar lantarki a latilas a gidajen miliyoyin mutane biyu bayan wani matsanancin zafi da ya sa yawan amfani da wutar lantarki ya karu, ya kuma haifar da matukan karancin wuta. Haka kuma jami'ai sun bayyana cewa amfani da injinan ban ruwa da manoma ke da kuma ƙarin hada-hada cinikayya sakamakon shirye-shiryen sallah sun ƙara yawan buƙatar wuta a cewar jami'ai. Rahoton hukumomi na nuni da cewa an fi fuskantar ƙarancin wuta da dare.
A gaida Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa Ghana, inda masu ruwa da tsaki da suka hada da masana bisa harkar tattalin arzikin ƙasa da ƙasa da na tsaro suka yi kira ga kungiyar ECOWAS da tarayyar Afirka wato AU da su dauki mataki wajen shawo kan yakin da yaki cinyewa a Burkina Faso, wanda halin yanzu ya zama babbar barazana ga tsaron abinci a wasu ƙasashen yammacin Afirka. Daga Kumasi ga wakilin muryar Amurka Hamza Adam da ƙarin bayani.
Kuma wanda ya san ya lodi kayan Niger, ya cire kayan Niger na kare roko kayan Niger, wanda kuma ya taso yana zuwa kare zo, hanyar nan bai save ba.
Manyan motocin daukan albasa na ƴan Ghana 11 ne ƴan ta'addan Burkina Faso suka banka ma wuta, abinda ya sanya direbobin cikin halin fargaba, tare da bukatar da suke da hukumomi musamman ta ECOWAS da ta Hanzar ta tsoma baki domin ganin an shawo kan wannan matsala. Usman Muhammad, shugaban direbobin da ke daukan albasa daga jamhuriyar Niger zuwa Ghana, ya faɗa wa muryar Amurka cewa
suka tare lorikanmu har 10:30 suka kukkode da albasa duka. Ba mu san abin da ya faru ba, sai karen jiya kuma wuri suna zuwa kuma za su ne suka kone wannan lorika suka kara. In sun tare suka karbi abin magana draba sai su wulga cikin lori, sai da ya kone lori na gaba da baka iya ka cira wani. Na ba durobobin nan suka tare wurin ambassador. Ambassador kuma ya shi maganan su ba su iya su tare wurin, amma mun yi takada mun zo mun ba su, sai su ma su ba manyan nasu duba abin da za su yi muna. Muna roko ECOWAS saboda Allah su tashi su duba wannan abu. Kone-konen da ana yi muna lorukan nan yayi yawa kware.
Wannan matsala na kone-konen motocin daukan albasa na barazana ga tsaron abinci a Ghana, tare da ita yarjejeniyar kasuwanci mara shinge tsakanin kasashen nahiyar Afirka. Inji Shuaibu Abubakar mai sharhi akan tattalin arzikin ciki da wajen Ghana.
Kasuwanci ba dai ya bunkasa ba duk lokacin da yake akwai tashin hankali. Duk kowane mutum yana son ransa. Kowane irin kudi mutum ke nema, in dai yana tunanin in yace wani wuya ya rasa ransa, kaga yiwuwa zuwan shi wurin nan ya je kasa na farko kenan. Dangane da wannan motocin da suke kona wannan, kaga da akwai alternative da ake bi da yake ya zama short, ya zama cost effective, wato ba za a bata kudi da yawa ba a yi a je a kawo albasa. Kaga wannan kuma yana da sakamako bisa ga crashin albasa. To yanzu tun da wanga azu kaga na farko akwai wasu masu janni ba su zuwa sam, wayanda kuma suke sun su zo ko ko su je su dauko sun bi dogon hanya, suka bi dogon hanya kuma sun sha mai dewa, wahalan su kuma yayi yawa ya kawo kuma rashin albasa yanzu ya ji sama. Dangane da wannan shirye-shirye na kasuwancin da aka yi ga kasashen Afrika don saboda mu samu sauki, da ya kamata kasashen Afrika da su shiga Burkina su yi su je su taimaka a samu zaman lafiya.
Duk da cewa an dakatar da Burkina Faso cikin kungiyar kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS sakamakon cigaba da mulkin soja da ake yi a kasar, Umar Sanda Ahmad mai sharhi kan harkan tsaro na ganin kamata ya yi da ECOWAS ta dinka dakaru domin kare al'ummomin da ke tsallake Burkina zuwa wasu kasashen da ke mukutaka da ita.
Shigar rufin ECOWAS da suke da ihtimami ya kamata
tun da wuri ba bori da sanyin gwiwa tun da wuri a tashi a yaki waɗannan ƴan ta'adda domin idan an cale ba ce batun albasa ba ya zo ya kai hukumar da yake da iko in sun gani sun yi rauni sun kwace kasan kenan wannan kuma bai dace ba shi na ra'ayi yanda an ka zo wani lokaci ECOWAS ta fidda rundunar suka shiga kasan Cote d'Ivoire suka shiga kasan Liberia har aka samu zaman lafiya lokaci ya kai ya kamata a koma baya a duba wannan shirye-shirye.
Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
Madalla, a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne da minti 15 wato karfe 4 kenan da minti 15 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wanda yake karfe 3 da minti 15 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumidumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar karambau da aka samu bullarta a jihar Agadez ta Jamhuriyar Niger. Karambau ko chicken pox a turance cuta ce da wasu kwayoyin cuta ke haddasawa wanda ke haifar da fesowar kuraje masu kaikayi a jiki. Kafin mu shiga cikin shirin, bari mu je daga bakin wasu iyaye da yaran su suka kamu da wannan cutar ta karambau.
Sunana Maryama. To shi dai da farin dai bamu san ba ma karambau kin ne. Tunda da masassara ce ya fara, yayi kwanuka yana masassara, ana bashi magani nan gida amma kuma masassara ta kidokewa dai. To cikin masassaran nan kai kwana biyu sai daga wasu kuraje sun fito ma yaron nan. To kurajen da suka fito ma yaron nan ne daɗa ta kwana nan ta hina kai shi gidan likita. To na kai shi likitan nan dai tunda ta cikin kwanukan nan masassaran nan ya hana mijin daɗi, ba mu kwana da daddare kuka da yake tai da ranar kuka. To bayan fitowar kuraje waɗannan kurajen sai na kai shi likita. Bayan na kai shi likitan nan ne da dadi an samu aka mishi wannan allura. Bayan allura da dadi jikin shi da sauki tunda sai masassarar ta kare ta doki. Sai dai waɗannan kurajen kuma ko su ma dai da dadi da dama. Yana makaranta sosai ma, yana makaranta tunda makaranta kamar wannan masassarar ta kwana biyu da yi ma shine ya sama muka dakatar da shi daga tahiya makaranta. To bayan dada wannan masassarar da wannan kurajen suka fito ma gaba ɗaya ne da dadi sai muka san kenan akwai masassarar kenan illata waɗannan kurajen nan ne na karambau.
Muhammadu sunana. Lalla lokacin da ya tana shawahala ba a zance ma saboda ba ya kwana ba mu kwana sai dai kwana bin gani ma muka samu muka je likita aka samu aka mishi allurai kuma aka mana ordonance su magunguna sun kai kala 5 na siro da sauransu na so su ne muke bashi yanzu ya fara sauyi yanzu da dama-dama shi kurazi ne ke fitowa haka in sun fito kuma yaro in yana so sa sai kaga suna fashi in sun fashi kuma sai ruwan nan su sa kuma ina ga wasu su ƙara fitowa suna yin fitowa cikin jikin yaro sosai dai haka suna mai kaikai yana susa shine ma abin da ke hana kwana wannan kaikan da suke kuma yaro in bai kwanta ba kai ma bai wa kai kwana shine matsalar da muke fama da ita kuma ta yi yawa cikin da mutane da yawa a cikin unguwa nan na gani duk suna yin yara tabarakallah suna da yawa wanda ke da wugga cuta yawa cikin gari don mu a samu a dauki mataki ai maganin ta.
To madalla, abokin aiki na a jihar Agadez Hamid Mahmud ya zanta da likitan da ke kula da cututtuka masu saurin yaduwa na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Agadez Dr. Musa Hammadu don jin ƙarin bayani game da cutar da kuma irin matakan da suke ɗauka don daƙile yaduwarta. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Cutar karambau cuta ce wadda take yaduwa cikin al'umma ba tare da wani abu ya faru ba kuma daga canji yanayin lokaci ma tana iya ta faru cikin al'umma. Ta yi saduwa da kuma ƙananan yara. To ƙananan yaran nan su ne muke kula da su sosai yanzu mun ke nema a samu a yi rigakafi ko kuma a kula tun da sauran lokaci kafin take yaduwa cikin sauran jama'a. Yara kama wanda suke lakol ƙananan yara haka su ne muke so mu kula da su sosai tare da tallafin traktorori na wannan lakwaloli su ne muke so mu kula da su yadda ya kamata game da yaduwar wannan cuta. Cutar karambo cuta ce mai afkuwa cikin jama'a kamar ta fannin lumfashi haka ko kuma tari ko atishawa kamar ana zama cikin klas hakan ga cikin aji na lakwal yaro daya daga ya faru da ita in ya samu yana tari ko kuma yana atishawa cikin wannan klas ajin nashi duk wanda suke nan kewayen nashi suna saduwa da wannan cuta ko kuma ba ma sai atishawa in ya zo wurin gaisuwa ma hakan ko kuma a zauna wuri daya da yake ita cutar cikin iska ne take yawo anan ma ana iya asadu da ita wannan cutar.
Kun samu yaran da suka kamu da ita a Agadez a hali yanzu?
Mun samu yaran da suka sadu da wannan cuta a cikin Agadez yanzu da muka tafi bincike game da wannan cuta muka tashi ko muke kasan cikin wannan ma'aikatar tamu akwai abin da muke ce ma equipe d'intervention rapide ma'aikata ne wanda daga wata annoba ko wani labari ya afku cikin jama'a su ne za su hanzartawa su je su diba su gani su binciko su ga menene ke faruwa cikin wannan jama'a in saboda a samu a doki mataki da sauran lokaci to shine muka je kwanakin baya a cikin wasu lokaloli na nan cikin community a gadas muka samu muka isa ga aji na cikin wannan lokalkin muka samu da muka ruda mushen nan da kansu akwai yaro wanda ya fara kamuwa da ita wannan cuta a cikin aji na daya sai yi kenan ko cuta ce ko mai afkuwa da sauki cikin jama'a kenan zai hanzarta ya kai shi likita mai a rike ne ba a fara maganin ba shine ke sa ta afku nan da nan cikin jama'a a ranar nan da muka je ga yaro 10 ne suka kamu da wannan cuta muka samu muka zanta tare da shugabannin local suka ce sun yi reunion d'urgence sun kirawo uwayen yara sun tattauna tare da su suka ce musu to yanzu muna so yaran na aji na farko zuwa na primary da za a cewa a samu a ba su hutun sati daya satin nan kenan duk wanda ya ba da wannan alamu wannan cuta a hanzarta a kai shi likita na kusa gare shi a yi mishi magani idan aka samu aka yi mishi magani ya ga da sati daya na ya dawo ya fara ya ci gaba da karatun shi ba wannan etablissement kin kade ba a dauki wannan cuta cikin communikin kwanakin baya obitara su ma director kin ya kirawo yake cewa akwai yaran shi guda biyu wanda suke da alamu wannan cuta muka hanzarta aka kai yaran likita sai muka ce kenan a samu a saida da wannan yaran primary su ma sawon sati daya a ga me yake faruwa ka san cuta ce wanda in ta faru ko kuma ta fara tasowa cikin al'umma akwai abin da muke ce ma incubation kama lokacin da yaro zai saduwa da wannan cuta ba a lokacin nan ba tak zai tasowa ya ce a shi yana ciwo kama zaka ga kwana 6 zaka fara ganin alamu wannan cuta zuwa kwana 23 kenan mutum yana iya saduwa da wannan cuta yana ta yadda ita har sawon sati ɗaya zuwa kwana 23 kafin alamun suke fara yaduwa a jikin nashi.
Menene alamomin wannan cutar?
Alamun wannan cuta su ne zaka ga masassara zaka ga kasala zaka ga kuraje suna fitowa cikin bisa jikin yaro ko kuma mutum babban mutum ma gaba daya su ne wannan alamu na wannan cuta ta karambo.
Kamar ya za a maganin ita wannan cutar?
Wannan cuta kamar ka san lokacin da yara suke taya awon likita tun suna ga wurin haihuwa zuwa wata 16 ko kuma shekara 2 ma zan ce maka akwai shushawan da ake yi ma yara har sau wannan lokaci to in aka bi iya shushawan yadda kamata a bi shi abinda muke ce ma calendar vaccinal ana bi da su a lokacin da kamata yaro ya samu ya allurar shi ya je ya same su to zaka ga wannan cuta ba ta afkuwa cikin jama'a yadda ya kamata in ma ta zo ba ta zo ba da wasu zafar yanayi kama cuta ta masa mutane sosai za ta zo a wuce ba tare da ta afku cikin jama'a ba za ta zo kamar masassara ce kawai ko kuma ciwon kai ya wuce ga yaron da ya samu wannan shawarar tashi mu yanzu nan ga cikin community event a garas in ma mun iya gurgurdan namu likitoci na a samu a yi ma wannan yara shawarar yadda ya kamata a lokacin da ya kamata muna da matsala kama baki wanda ake cewa bakin haure za ka ga sun fito daga can wurin nasu inda suka faro allurar nasu su zo su sabka cikin garin a garas ba tare da sun samu wannan allurar ba ko kuma sun samu lokacin su ta yi wannan likita su ta yi su ci gaba da allurar nasu ba can inda suka fito sun bace musu babu su sun zo sun sauka nan cikin community agaras babu labarin su bisu je wurin likita ba tare da su ci gaba da allurar nasu to irin wannan yaran da bisu yi da allurar nasu ba suke saduwa da ita wannan cuta sosai ya kamata a ce mu uwayen yara a kula sosai game da shusha wannan da ake yi na yara har zuwa wata 14 zuwa shekara 2 ka san kama ilimi ci gaba yake a da yaro daga kai wata 9 sai a ce ya yi da allurar shi yayi na wata 9 alhali yanzu aka nura aka gani bayan binciken da aka yi allurar na wata 9 su kadai ba su gamsar da jikin yaro yadda ya kamata sai aka ce a bayan shekara 1 zuwa shekara da wata 4 ya kamata a ce a sake mishi wata allura kuma tara pel kenan saboda jikin shi ya kama karhi yadda ya kamata kuma da yake ko gobe ya saru da wannan cuta ba za ta illatar da shi ba yadda ya kamata. Amma ta zo ta same shi ya saru da wannan cutar ba ta zo mishi wata annoba sosai, za ta zo mishi da sauki.
Ita wannan cutar tana da illa?
Ba wata illa bace wanda za a cewa ta kashe mutane sosai. Illar ta daidai yake tana mazan yaduwa ne cikin jama'a. Mazan yaduwa ita ce masassara da kurashe-kurashen nan suke damuwar yara. Su dai ne yake cewa mai ba ta da wani wanda za a cewa ta kashe mutane sosai, haka nan za a zo a ce a wannan cuta annoba ce tana kashe jama'a da sauran su kinna. Za ta kai ga kashewa amma in ba a dauki mataki ba sosai. Kamar lokacin da yaro za ta samun shi ba a hanzarta ga likita ba. Shi ne muke cewa serious infection. Kenan ta fara samun shi bai samu magani lokacin da ya kamata ba, ko kuma lokacin magani da ya kamata aka yi ta wasa da lahiyar wannan yaro har ya kai ga inda cutar ta yaro da jikin shi sosai. Kenan ka in an kai likita ma in akwai maganin da ya kamata a yi aka dan a samu sauki wannan abu. Kenan in aka dauki ba ta wannan lokaci aka je kin ma magani za a yi ta yi har aka she kudade da yawa, kuma gashi magani da za a yi shi ma sai zawo da masala kai ake ciwo kan abu. Kuma in son samu ne yaro a lokacin da ya saru da wannan cuta a hanzarta a kai shi.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai abokin aiki na a jihar Agadez Hamid Mahmud, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi yafi magani. Mu huta lafiya.
To a gaida Hawwa Umar, masu sauraro yanzu kuma sai nasihar watan Ramadan.
Ai shi musulunci addinin duniya ne. Wama arsalnaka illa kafatan linnas wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. An gane nasoshi masu tarin yawa, dan haka musulmi zai ciyar hatta ma wanda yake ba musulmi ba. To amma tunda musulmi ne azumi, shi yafi cancanta ai. Ba zai yi ka dauki abinci ka ba wanda yake bai azumi ba, kai masa misali. Ka ba abincin nan ga wanda yayi azumi, shi yafi lada. Amma wannan bai hana kana da makwabci wanda yake ba musulmi ka bashi ba. Ka bashi ka ce ga wannan abincin ka ci, addini na ya ce in kyautata maka. In ya so kaga ka ciyar da shi kuma ka kira shi zuwa ga musulunci kenan. Ainam kai hata dabba ka ba magi, ka ba dabba. Wanda ya kama dabba ya hana mata ciyarwa, akwai matar da aka sanya ta a wuta saboda mage. Ta kama ta ta daure ta bata bata abinci ba har magen ta mutu, Allah ya shigar da ita wuta. Kuma akwai mutumin da saboda ciyarwa ya ba kare ruwa ya sha, Allah ya bashi aljanna. Sadaka wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Kada ka wulakantar da aikin kirki, dan haka ka ciyar da musulmi shine yafi kyau tukunna. Amma wannan bai hana kamar yadda na faɗa ka ba makwabcinka koda ba musulmi bane a wannan lokaci na albarka. Kuma Allah ya ba mu hali na yin haka din da kulawa da ka. Sannan muhimmin abu, hatta gidan kurkuku akai musu abinci, asibitoci akai musu abinci, gidajen mara akai musu abinci. Masu tabin hankali ya ku masu hali ga lokacin sayan hannun jari a kamfanin Allah. Idan ana son shares ga shaya na Ubangiji, wanda ya bayar Allah zai bashi. Kuma cikin Sahihu Muslim mala'iku kan yi addu'a duk mai ciyarwa Allah ka bashi maiwa, mai hanawa kuma Allah ka bashi karewa.
Masha Allah. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
An karawa dan shugaban kasar Cambodia Hun Sen girma zuwa janar mai anini hudu yau Alhamis, wata alama da ke nuni da cewa zai gaji mahaifinsa. Hun Sen ya nuna a fili cewa yana son Hun Manteng ya shugabanci masarautar nan gaba. An kara Hun Manteng, wanda komanda ne a rundunar soji girma zuwa mai anini hudu, a wani biki da sama da manyan jami'an soji 1,000 suka halarta. Ministan tsaro Teba wanda ya jagoranci bikin ya bayyana cewa karawa Hun Manteng din girma ya nuna irin aiki da yake yi wa ƙasa da rundunar soji da kuma al'ummar Cambodia. Dakarun da ke kai ruwa rana a ƙasar Sudan sun sanar da sabon yarjejeniyar tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 24 jiya Laraba, kwana guda bayan rugujewar irin wannan yarjejeniya da suka kulla a lokutan baya. Rundunar sojin ƙasar Sudan da sojojin sa kai na farar hula RSF sun sanar da lokuta daban-daban cewa za su kiyaye yarjejeniyar wucin gadin.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdo da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyanmu na yau ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirinmu ne yau da gobe na tafi.